Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka huiwa Ku jama'a tambaya ni keda
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata cikin domin iyali ya yada zango a jihar Katsina inda ake fama da harharen yan bindiga waɗanda suke garkuwa da mata da kananan yara a garuruwa da dama da suka hada da shimfiɗa A cikin hiranmu da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da iyalansa a shimfiɗan wanda kuma muka sa sunansa Sabili da dalilan tsaro ya bayyana takaicin ganin yadda aka gaza shawo kan wannan matsala
gaskiya magana Hajiya an san inda suke kuma an san wasu daga ciki to amma Hajiya ya mutanen da masu kai har-haren nan galibin Fulani bayan haka domin Allah tana da miyagun makamai awanda domin Allah Hajiya makamai ba kowa ba ne zai tunkari ko kuma wasu ƙananan ma'aikata su kamar sai suna da mira ga makamai kuma yara ne ƙanana hajiya yan shekara 13 14 15 hajiya ba su da ƙaramin yaro da bindiga mai ciki da ya lafi ya ta da sunan kuma billa a rage suna da yara don ko a je riga a tsere matan ma awon su ne ogani ka rafiya ya ne su 150 kamar kafiya kafiya ko wani da bindigo da ake ake da amma ne ne bindigo ya ta da ko ne ƙananan abin da bai za a je a tunkare su irin amma an san irin
To bisa ga bayanai da kuke samu ainihi menene dalilin da yasa suke kai waɗannan harhare
To Hajiya mu dai a gaskiyar magana ko ranar da aka yi zaman kasancin na an tambaye su ne dalilin da yasa suke kai harhare Duka dai mallan su da babu hujja da ma'ana wasu ne suka shigo suka yi ruwa suka samu makaman suka jamka mutanen nan kawai neman abin duniya a kama mutum a yi tsada a kai masu nemo an so mutanen mu ya kai kashi nawa mun an kai mun yayin ba ya kai kashi nawa kan kwanakin baya to wannan alamar ya biya gaskiyar magana duk inda aka aje shi ya wuce na kuma Allah a abubuwan nan sai an aya an bi abubuwan nan da sai an dauki mataki dan mutanen sai ga sun karbi ya biya da ake tunani ko yake
a ganin ka biyan kuɗin fansa da irin wannan zaman sasantawan na a kamo su a kulle su su dawo su kama waɗansu a zo a yi musayan waɗanda suka kama da kuma waɗanda aka kulle din nan za a iya samun maslaha ta ɗaukan irin wannan matakin
to gaskiyar magana Hajiya wannan al'amarin ne yawa ne abubuwan nan abin da ya kamata shugaban ƙasa Hajiya ya ne dai hankalin shi gurin nan abin nan ne yawa yanda ake tunanin shi ya wuce ne ya ne dai hankalin shi mutanen nan makaman nan na tunanin suna hannun shi Hajiya dan an yi tafin shi mutanen nan ba ni tunanin amma su wanda abu kaɗan wanda ya ɓata masu ne su ƙala mutane wallahi makaman nan in suna hannun Hajiya ba a liman cewa a jiya din nan ta akwai wani babban sojan ne fara ganin ya fita ya yi kasu a ya kuna ta tafi ƙaramin yaro ga ya ga jike shi kawai ya dinga gadin da hannu ƙaramin yaro ƙarami da aka tambaye shi ne da inda yake ya bai gudurwa ya barka saboda su da sun ga kawai mota ma'aikata su jike na kyauta abin nan gaskiyar magana Hajiya sai ta matasa hannu sosai ɓangaren shugaban ƙasa abin nan mai yawa abin ne ya wuce duk sanin wani karamin mutum domin kan abin nan.
To waɗannan iyalai naku da aka yi garkuwa da su cikin ikon Allah waɗansu su suka samu dawowa menene kake gani za a iya yi da zai taimaka ma rayuwarsu zuwa nan gaba kasancewan da dama dai sun tagayyara.
To gaskiyar magana Hajiya akwai abin nan kan cewa mu haro Musa ya yi ƙoƙari iya gwargwarin wa. Sabida da ya je da shi gaban gwamnati a kiyan shi a horo gudun nan ba sai aka ba su tirori na sanyawa turane na zannuwa da kuɗaɗe tallafi bayan haka kuma aka turo su aka ce mu je da su asibiti duk abin da ya kamata a yi masa a mutu sun biya muka da su asibiti ana treatment ɗin su har zuwa yau din nan ƙarshe su yana zuwa wajen misali sha biyu aka gama duba su an duba su yadda ya kamata an sallame su da sai sun yi gida.
Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya tambayi gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ko yana da haƙƙin waɗannan mutanen da bincike ya tabbatar da cewa sun riga sun saba samun kuɗi ta hanyar kama mutane da shiga garuruwa suna satar kayan jama'a da satar shanu da kuma sauransu wannan shirin zai iya yin tasiri da za su daina laifukan da suka mayar sana'a.
To na farko dai sun saci shanu sun shiga cikin daji ba su da ikon zuwa kasuwa da su sai ɓarawon zaune wanda ke cikin gari ya je ya samo san naira 150 ya ba su 30,000 ko 20,000 sannan duk abin da suka samu makamai suke sai to su babu wani abun alheri ga yadda suka ga muke zuwa wurin su umban da wahala so kaga bai yiwa su ci gaba da zama cikin wannan wahala su ma abun ya ishe su kamar yadda ishe mu ya ishe su tunda ba su da ikon suka ce fa abun naira 100 su fa an kai su wurin naira 1000 ne a cikin dajin nan to sata ma wa akewa sannan kwayoyi da shaye mugayen shaye-shaye sun shigo cikin al'ummarsu sannan waɗanda suke cikin dajin nan ba wai kila ma an kasa su kashi uku fulani ba su wuce kashi ɗaya ba mutane iri-iri sun zo da Hausawa da bare-bari da ainihin mutanen Niger Abzuna da kowa ya shiga cikin dajin wanda yake su kansu abin yana ba su tsoro na tara musu hankali cewa lalle a zo a zanna kuma da an yi gyara ai makashe sai na kawo magana makarantu da magana ainihin yadda za a inganta irin su kansu dabbobin da neman ciyawa da hanyoyi a hankali za a bi wanda za a sama wa shi ba Fulatani wanda yake kiwo ai shi bai san noma ba shi ba noma bai iya rike shi sai zana a kiwo ya sai da san shi guda ya hidiman wata shida domin da ya ce da shan saman naira 150 ko 200 sai wata tara yana cefanen shi shi ba abin da ya dame shi to wannan cike suke so a inganta su samu zaman lafiya kuma na tabbata wato abin da muke in aka yi duka to waɗanda suka kiyarda suka zama shaidanu to so sai a yake su ba faɗa ba taki faɗa daban ya haƙi daban wanda suka zama shaidanu suka ce ba su yadda ba kuma za a zama fitina to dole da mu da su mu taru mu murƙushe su kuma murƙushewa yadda ba za su ƙara marmarin koma a gidan jiya ba
a ƙarƙashin wannan shirin ana samun wasu suna zuwa suna cewa sun tuba daga wannan al'amari yayin da kuma ana zuwa kuma ana karɓo wannan bayanai sun tabbatar da kuma bincike da kuma wasu kame-kame da aka yi haka sun tabbatar da cewa waɗannan mutanen masu laifi ne shin yanzu idan aka dubi irin nauyin laifin da suka aikata na kisan jama'a da sauran wasu abubuwa wannan shirin kenan ya zama garkuwa gare su shikenan sun koma kamar kowa kenan
abin da muka ce duk mutumin da ba a kai shi kotu aka yanke mashi hukunci ba zargi yake amma duk mutumin da an kai shi kotu an riga an yanke mashi hukunci bai shigo cikin wannan tsarin ba tsarin mu yana nan kan wanda ake zargi cewa shi yake kaza shi ma an mashi kaza so in kace sai kai wannan kame-kame ka kamo Fulani ka kamo mutanen cikin gari kuma bisa gan zargi kotu sai ka kai kwakwarar shaida wadda za ta tabbatar da cewa mutumin shi ne.
Ya Excellency, a can baya an yi ta ruwaito ka a kafafen yaɗa labarai musamman na sadarwa a hoton bidiyo inda kake bayyana irin matukar bacin ranka da kuma bayyana cewa kai abun fa ya isa haka nan yanzu nan da aka fara samun wannan nasara ya yaranka.
To, ka san abin da muka ce musu mun zo da hannu biyu da na dama da na hagu. Na dama muna neman sulhu domin sulhu alkhairi ce Allah ya faɗi hannun hagu kuma na wuta ne ba mu san ta kai yadda za a amfani da ita amma in ta zama sai an yi amfani da ita za a yi domin ba su fi ƙarfin gwamnatin tarayya ba su fi ƙarfin sojan Najeriya ba amma sojan yanzu faɗa yake yi yana raba 'yan uwa ɗan juma da suke faɗa ba yaƙi ya zo ba kuma kar a fatan ya zo yaƙi to alhamdulillah wannan magana da aka gaya musu sun yadda da ita sun sani kuma alhamdulillah abinda muka fara gani sun sako mutum 16 daga ran Lahadi zuwa yau mu kuma mun saki mutum 7 wanda suke zargi wa an su ma daga ciki fiye da shekara 2 suna tsarauran soja ko ma kotu ba kai su to zaka ce gwar tsarin mutum baka ce ga laifin da yawa ga komai har shekara nawa wasu daga filin jirgin sama aka dauke su suna sakkowa haji aka dauke su magana kenan to saboda haka alhamdulillah in dai aka ci gaba haka za mu tsara namu alƙawarin su masu tsara nasu in Allah da za a samu cikakken zaman lafiya
To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka zamu ja burki nan sai mako mai zuwa ku ji yadda gwamnati Masari yake gani za a shawo kan wannan matsalar baki daya dukan arewacin kasar. Zamu kuma fara haska fitila kan yadda talauci ya kusa zama ajalin wata matashiya wadda sabili da tsananin kaunar saurayinta ta nemi kashe kanta ta wajen cinnawa kanta wuta kasancewa saurayin ba shi da kudin daukar nauyin auren. To kafin nan a madadin wakilin Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe.